بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya haɗa mu wannan rana ta Litinin, wanda ina jin shi ne bakwai ga watan Juma’a da Thani ko? Hijiran manzon Allah sallallahu ta’ala alaihi wa sallama 1435. Wanda kuma ya dace da 7 ga watan 4 miladiya 2013, wanda wannan darasi da zamu fara shi ne darasi na 1 a cikin wannan littafi na malaminmu Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala mai suna Nabiyur Rahma. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sanya zabin mu akan wannan littafi saboda wayansu dalilai kamar haka. Abu na farko, duk lokacin da aka yi magana akan matsala ta sira, to mutumin da ya kamata ya rubutu a kanta yana da kyau ya zamo mutum ne da yake da ido a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ilimi na sira yana haɗe yana cakuɗe da ilimin hadisi ɗan juma ne da ɗan jummai, ba sa rabuwa. Duk lokacin da mutum ya ce zai yi rubutu a kan sira ba shi da ilimi a kan hadithi, to za a samu matsaloli da dama. Kamar yadda na faɗa a karatunmu na ranar Talata da ta wuce, wasu daga cikin ‘yan uwa da sun ba da shawarar mu yi rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallama, to amma kasancewan asalin mawallafin littafin gaskiya ba malamin hadisi ba ne, wannan ta sa akwai kwashe-kwashe da dama wanda ba su inganta ba a cikin wannan littafi. To ba daidai ba ne ka sa littafi a majalisi kana yi kuma kana ta nuna ga gyare-gyare, ma'ana sai ya zamo kaman kana ginawa kana rusawa. To sai muka ga cewa tunda akwai littafi wanda alhamdulillahi bujimin malami wanda Allah masa baiwoyi da yawa a fagen ya zama ya wallafa shi, to shi ya fi dacewa mu ga cewa mun saka ko ba dan komai ba, saboda durusun wa ibar da yakan fitar a dukkan wata gaba da aka yi darussa da ya kamata a fa'idanta da abubuwa na la'akari da kuma izina. Ga al'ada mawallafin littafi sai wanda za a ce ya rasu akan yi bayani akan tarjamarsa. To amma ina gani ba laifi ba ne ba idan na ɗan ambaci wani abu daga rayuwa ta ilimi ta wannan bawan Allah Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala. Gaskiya da damanmu ba su san waye Dr. Sani Umar ba, to amma mu da Allah ya sa muka zauna da shi mun san shi mun ƙaru da shi muna cikin kuma ƙaruwa da shi, domin alhamdulillahi har yau har gobe ko da asabar da ta wuce to akwai karatu da muke haɗuwa a gidansa wanda yake na kusan jihohi 7, duka ɗalibai ne, wasu ma daktoci ne, wasu ƙaranci masu masters, wanda aƙalla za ka samu wajen mutum 50 ko 70 ko sama da haka, wanda muke haɗuwa a gidansa anan Sayyidul Bukhari, wanda shi ne jagoran karatun yadda tsarin karatun yake, karatu ne a iya hadisai 250 ma'au ne, domin ba wai gaba-gaba ake bi ana fassarawa ba. Alhamdulillah mafi yawa ɗaliban ilimi ne suka haɗu, gabar da ta zo mai iskali shi ne zai yi bayani ya warware ta. Kuma akwai littafin Istiqama na Ibn Taymiyyah, littafi wanda yake rigar suliki ne mai wahalar sabiya, to amma shi kai ka ce shi ya wallafa littafin. To gaskiya Dr. Sani Umar yana daga cikin baiwa da Allah yayi wa sunna a Najeriya ba wai a Kano kadai ba. Kamar yadda na ce muku, na zauna da Dr. Sani a kalla jami'a kusan shekara biyu, mun yi littafin Minhajus Sunna da Ibn Taymiyyah a wajensa, mun yi bangarori na Sahih al-Bukhari da yawa ainihin a wajensa, wanda Sheikh Zalban da kansa yana cewa inna wajadnahu muhaddisan, yace mutun da muka same shi a malamin hadisi muka same shi. Kuma abinda zai tabbatar mana da wannan, da yawa mun san littafin Malam Bakar Gumi, Allah ya ji gansa da gafara da rahama, al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a. To ina jin Dr. Sani tun lokacin da yake GATC Gwale yayi littafi da ya gyare-gyare akan wannan littafin, wanda ina jin ba zai kasa ninki biyu da rabi ko ukun asalin littafin ba. Malam Gumi da kansa, Allah ya ji kansa da gafara, ya karanta ya gamsu har ni na karanta har da signing dinsa da wasiyya sai ya kamata ainihin a buga littafin. To kun ga wannan ya nuna cewa mutum ne daga cikin da ake cewa mahubun, wato gifted mutane, wanda har yanzu Dr. Sani ina ji in ya hura shekara 40 da kadan ne. To amma wallahi ina rantsi ba zan yi kafara ba, wai Najeriya ba, Afirka ta yamma kakaf, ba na ji akwai wanda Allah ya bashi kwarewa a hadisi irinsa wannan, saboda na san shi kyakkyawan sani. A wannan karnin karshe a wajen hadisi wanda Allah ya bayyana shi ne Malam Albani. To amma idan ka karanta silsila sahiha ko da'ifa ta Malam Albani, ni dai da idona na ga hadisi da dama wanda za ka samu Albani ya da'afa su daga Sani ya sahaha su, ko ka samu ya sahaha daga Sani ya da'afa su, kuma ban taba ga littafi da ya kai shafi 10 zuwa 20 wanda daga Sani ya karanta ba ka ga ta'aliqat a gefe da yawa mai littafin gyara-gyara, ban taba ga littafin ba. To gaskiyar lamari ne, na tabbatar da cewa ba wai fagen hadisi ba, a fagen luga kawai, kafin ka samu masanin harshen Larabci irinsa, to wallahi sai ka kai ruwa rana. Dr. Jalo kun san shi, shugaban Izala, shugaban malamai, wanda lokacin da muka je jami'a Allah ya gama da Jafar ya kammala shekara ta uku zai shiga ta hudu, Dr. Sani ya kammala ta daya ta biyu zai shiga ta uku. To kusan suna da group discussion da suke yi su uku, su saka littafi su karanta daga farko har ƙarshe, idan wata matsala ta zo a nakasha ta a tattauna a fitar da natija, wanda alhamdulillah mun riski wannan karatun mu, ma muna bin su, muna zauna muna karuwa har dan zaman da Allah ya samu kai kafin mu taho. To Dr. Jalo da kansa yake cewa tabbas muna haduwa mu uku muna yin karatun, amma dai Allah ya sani Malam Sani shine malamin, domin da ni da Jafar don malaminmu ne da shi muke karuwa. To gaskiyar lamari yanda ya faɗa magana ce wanda yake sahihiya, wanda alhamdulillahi kasancewa sa mutum ne ba mai kwarauniya ba, ba mai son shuhura ba, kuma daga cikin abin da yake burge ni Allah ya shi mutum mai wara'i. Tun daga waccan gwamnati da ta gabata zuwa wannan, hatta irin wasu mukamai ko shiga kwamitoci, ba abin da ba a yi masa tai ba, amma har yanzu bai yadda shi kwamitin ba za a gan shi ba. To wannan yana daga cikin abin da za ka ga yana kare, yana kare kiman malami. Allah ya bashi karatu kuma ya zamo yana kaffa-kaffa da mutuncinsa. Amma duk lokacin da kai karatu ka zamo makwaraici, to kuma shiri ya lalace. To gaskiya wannan bawan Allah ya kamata mu duga sashi a cikin addu'armu. Allah ya bashi kariya, Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa gwiwarsa a bisa abubuwa da yake ba sunna. Na san duk wanda yake zuwa karatunsa na gadon kai ba sai na faɗa masa matsayin malintarsa ba. A tafsiri sai ka ce kulitul qur'ani yayi, saboda ina zaton qul huwallahu irin su falaki irin su nasib ba su ishe shi tafsirin awa ɗaya ba, sai dai ainihin a dan mammatsa a gama. Amma idan zai ce zai tafasil, to irin wannan surori masu aya 4 aya 5 wallahi zai yi tafsirin awa 3 akan su, saboda bincike da Allah subhanahu wataala ya bashi, kuma Allah ya bashi kwakwalwa ta mamaki. Ni alhamdulillah lokacin da muke jami'a naji masa kusan hizifi 40, ba wai na koya masa ba, naji masa ya karanta akalla hizifi 40 ko da 5 naji masa. to abinda zai baka mamakin kwakwalwarsa, kun san suratul anfal? To ina tabbatar muku tsakanin magriba da isha ya haddace ta. Suratul anfal, don Allah yanzu ka je ka gwada ka ga awa nawa za ta dauke ka. Amma tsakanin magriba da isha ya haddace ta fias, kun ba wai tare da ya taba karanta ta a baya ba. To na tabbatar wallahi idan na ce zan yi magana akan rayuwarsa ko matsayinsa da Allah ya bashi, zai iya cinye mana darasin. To amma dai ya kamata duk littafin da zaka karanta na mutum kai shi fada akalla akan rayuwarsa. Abin mamaki, risalar sa ta masters yayi ta, ya sa mata suna manhajuz zahabi fil jarh wa ta'dil min khilal siyar. Akwai littafi Imam az-Zahabi sunansa Siyaru A'lamin Nubala, mai mujalladi 25. Shi bai ce ga ka'idodinsa da tsarin sana al-jarh wa ta'dil, ma'ana bayanin halin mai riwaya cewa na kirki ne ko kuma akasinsa ko mai nauyi ne ko mara nauyi, kawai ta tabbayin ka kwakwalwarka za ta saka fahimci wannan a wajen karatu. To saboda haka yayi risalarsa, wanda supervisor ɗinsa da kansa yake cewa wannan sai dai mu bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadith. Ma'ana wannan littafin nasa dole a bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadith. Na tabbatar dewa kun san bayin Allah na gari idan suka faɗi magana, to lokacin da suke faɗa ba ka iya fahimtar tawala Allah sai halinta ya zo. Allah ji gamba da Ja'far yana cewa sunna ba bakarariya ba ce tana haihuwa. Lokacin da aka kashe mana malam Ja'far, wasu basizatan za a samu wanda zai iya zauna kujerarsa ya gamsar kamarsa ba. To amma na tabbata duk wanda yake zuwa tafsirin gadan kai ya san cewa mutanen da suke haduwa tafsirin marigayi malam Ja'far akalla yanzu ka ce ninki uku ne, kuma karuwar da ake tafagage da dama na tabbatar ita ma ta nunka uku ko sama da haka. To wannan nima ce Allah subhanahu wataala yi mana irin wa'annan malaman, wallahi suna da wahalar samu. Zaka yi mamakin rubuce-rubucen idan kan tattafansa, kuma inda za ka yi mamakin rubutun nasa ga karantarwa ta zama ga tafiye-tafiye, yana ce zai ila a satin ko satin gobe, yana da wata lacca da zai je gabata, yana ce ko a Malaysia ne ko Indonesia. Saboda haka da yawa za ka ga ko Sudan ko Misir ko sauran abin da yana da laccoci da yake zai gabatar. To amma kuma dan lokaci sai ga littafi sabo wanda ainihin ya rubuta banda sauran darussa. To wannan gaskiya ni'ima ce da baiwa da Allah ya kan yi ma wanda ya so daga cikin bayinsa. To wannan bawan Allah muna masa addu'a, Allah ya tsare shi, Allah ya tsare shi, Allah ya kara masa karfin gwiwa, kuma Allah subhanahu wataala ya kara ni'imta mu da irin su. To zamu fara daga shafi na hudu wanda aka rubuta maqaddamatu tab'ati thaniya. Ita wannan kalma ta muqaddama a iya karantawa da dayan wato ainihin siga biyu, kai cewa muqaddama ko muqaddima. In ka ce muqaddama ya zamo ism maf'ul, ma'ana kenan abun gabatarwa. Amma idan ka ce muqaddima ya zama ism fa'il, gabatarwa ita da kanta. Mun san idan ka sa alif da lam, to shikenan ba za ta zama mudaf ba. Amma nan kun ga abin da yasa ba a sa alif da lam ba, saboda mudaf ce, wato gabatarwa ta printing ko bugu na biyu, ma'ana da aka yi bugu na farko a ka'idan mawallafi. Idan ya wallafa littafi to ba kuma ya bar shi kenan ba, zai ci gaba da bi shi da kansa yana karantawa, zai iya ganin gyare-gyare shi da kansa, wani zai iya gane masa ya aiko masa. To saboda haka sai ya shigar da su, idan an tashi bugu na biyu sai a shigar da wannan gyare-gyaren sai su fito kamar yadda zamu gani a cikin bayanan da yayi. To shine ke cewa muqaddamatu tab'ati thaniya, wannan gabatarwa ce ta bugu na biyu. Alhamdulillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafin nabiyyin wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. wannan kalmomi ba sai mun bata lokaci a wajen fassara su mun shajin su. Yace amma ba'd, bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, sai yace fayu sharrifuni an uqaddima ila alqurra'il kiram. Kalma ta sharufa ya shurufu, kun sa akwai wasu auzan da ake da su guda shida: fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Shi na fa'ala yana da auzan guda uku, to sannan fa'ila yaf'ilu ko fa'ila yaf'alu, to sai kuma fa'ula yaf'ulu. Shi fa'ula yaf'ulu ɗaya yake dauka, fa'ala yana dauka uku, fa'ila ya dauki biyu. To duk lokacin da muga irin wazani na fa'ula yaf'ulu, zaka samu fi'ili ne lazimi, ba wai muta'addi ba. Abin da yake da bukata shine fa'ili kawai, sharufa ya shurufu. To shine yace fayu sharrifuni, asalin sharufa kace ya daukaka, ya shurufu yana samun daukaka. To amma in kace fayu sharrifuni, wato ma'ana yana faranta min, abu ne da nake jin dadi, yana burge ni. An uqaddima ilal qurra'il kiram, na gabatarwa masu karatu masu daraja. Hadhihi at-tab'ata ath-thaniyata min kitabi, wannan bugu na biyu daga littafina shine nabiyur rahma, annabin jin kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, saboda Allah da kansa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo jin kai ga duniya gabaki daya. To shi yasa wannan littafi aka samu suna nabiyur rahma, siratun wa durusun wa ibar, ma'ana sirar kanta da darussa da za a kalato a ciki da kuma izina da ya kamata a dauka a cikin darussa. To kaga tun daga sunan littafin, idan muka tara hankali za mu ga cewa tarbiyya za mu koya ta addini da ta duniya. Yace ba'da nafadi tab'atihi al-ula, bayan karewar bugunsa na farko, ma'ana da aka yi bugu na farko ya zama ya kare, bi sur'atin ghairi mutawaqqa'a, da gaggawar da ba a sa rai ba, ma'ana an zaci da aka buga littafin zai dauki lokaci kafin ya kare. To amma daga bugawa sai ya zama ainihin an ya kare ana ta nema. To shine malam anan yake bayani cewa bayan karewan bugu na farko da gaggawa wacce ba a sa rai ba, yace wa hadha min fadlillahi alaina wa ala an-nasi jami'an, wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala da yayi mana da kuma mutane gabaki daya. Falahul hamdu fil ula wal akhirah, godiya ga Allah take a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira, domin duk halin da kake ciki a rayuwa, kana ga ka ci baya ko ta fuskar rashin abin duniya, ko ta fuskar rashin jama'a, ko ta fuskar rashin lafiya, idan kaga wani sai ka gode ma Allah, kaga cewa ashe gara kai. To haka Allah subhanahu wataala yayi rayuwa, shine Allah shine abun godiya a duniya da kuma lahira. Sai ce wa qad tadammarat hadhihi at-tab'atu, wannan bugun ya kunshi tashiha ba'd al-akhta' al-matba'iyya, gyaran wa'insu kurakurai na bugu, ma'ana na printing. Ita wannan wadda muke karantawa ta kunshi gyare-gyare da aka samu a wancan bugu na farko. Alwaqi'ati wacce ta auko fi at-tab'ati al-ula, a cikin bugu na farko. Al-muta'alliqati wacce ta zama tara ta yi ko tana da alaka, bi dhabt ba'd al-mufaradat, na yin wasali ga wa'insu kalmomi. Ad-dhabt shine a yi wasali, wasali sama ko wasali ƙasa ko daure ko abin da ya kama da haka, domin akwai kalmomin da wala'alla ɗalibin da bai yi nisa ta fuskar sanin ƙa'idar larabci ba, idan ba a wasala sai masa ba zai iya karantawa da kyau ba. To shi yasa za ku ga kalmomin yi musu wasali. To akwai wanda aka dan samu kuskuren yin wasalin, to shine yake cewa an gyara irin wa'annan. Wa han fi riwayatin, da kuma shafe wata riwaya ta bayyana li wa ha'uha, wadda raunin ta ya bayyana gare ni, ma'ana da akwai wa'in riwayoyi da ya saka suka fito a bugu na farko, to da ya sake komawa ya karanta sai ya fahimci akwai rauni a wannan riwayoyi, to sai ya cire su. Sai ce wa ta'dila ba'd al-ibarat al-yasira, da kuma gyara wayansu ibarori amma kuma ɗan kadan, ma'ana akwai wasu bayanai da ga suna bukatan a dan musu kuskurima da gyara, to duk wannan shine zai fito a cikin wannan. Yace ma idafatin ilmiyatin qalila, tare da ƙari na wasu masaloli na ilimi kadan fi ba'd al-mawadi aw in sulai, ma'ana inda ce kana da bugu na farko a hannunka, to idan ka hada tsakanin su da wannan kana kwatantawa zaga akwai wasu abubuwa da aka kara muhimmai na ilimi a cikin wannan take hannun mu. Sai ce wallahu ta'ala al-mas'ulu, Allah madaukaki shine abun roko, an yanfa'ani bihi, ya amfanar da ni ta hanyar wannan littafi, wa yanfa'a jami'a man ittala alai, kuma ya amfanar da duk wanda ya karanta shi minal muslimin, daga musulmi, fi kulli zamanin wa makan, a kowane lokaci kuma a kowane wuri, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi da shi tsantsane domin wato ainihin zatin Allah mai daraja, innahu jawadun karim, domin Allah shine mai yawan kyauta kuma shine mai yawan karimci. Sai ce wa katabahu al-faqir ila afwi rabbihi al-karim, wanda ya rubuta wannan littafi shine mabukaci zuwa ga afuwar ubangijin sa mai karimci, Muhammad Thani bin Umar bin Musa, Madinatu Kano, Nigeria. Ya rubuta shi masa al-juma'a, ma'ana yammacin juma'a, shi daga watan Rabiul Awwal hijira 1434, ma'ana shekara ɗaya kenan, wanda ya dace da 11 ga watan Januwari wato 2013. To sai yace muqaddimatul muallif, to sai muqaddiman shi mawallafin. Ka'idan talifi, idan zaka yi talifi to dole sai ka ambaci muqaddima. Muqaddima ce take haskawa mai karatu dalilai da suka saka wallafa littafin. Daga cikin dabarar dalibin ilimi, yanzu ko da littafi kake so ka saya, kaga ya burge ka a wajen abokinka, to kafin ka kashe kuɗi ka saye shi, yi kokari ka karanta muqaddima gabaki ɗaya, kuma sai karanta faharis din, shine zai nuna maka waye littafin. Ma'ana dalilai da suka ja mai littafin ga wallafa shi, ita kuma faharis zai nuna maka abin da littafin ya kunsa. To daga nan zaka gano cewa littafin wani irin nauyi gare shi ta fuskar ilimi. Yace alhamdulillahi wa kafa, godiya ta tabbata ga Allah, wanda Allah subhanahu wata'ala kuma shine ya gamsar da kowa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, kuma tsira da aminci su tabbata ga bayinsa wanda ya zaba. Amma ba'du, yace bayan wannan, fa inna sirata nabawiyya, yace sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilaihi inayatul muslimin, yana daga mafi muhimmancin abinda kulawan musulmi ya kamata a tafiyar da ita, ma'ana a karkatar da ita zuwa gare ta. Ma'ana duk wata kulawarka da kokarinka, to ya kamata a ce ka karkatar da ita, ka bayar da ita a wajen wato sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bid dirasati wat ta'ammul, ta hanyar karatu da kuma lura. Wani zai iya karanta littafi 10-20 amma bai lura da komai ba, bai karu da komai ba. Wani daga cikin magabata yana cewa idan ya karanta aya ko wata kissa, yaga bai fitar da wani abu da yake gani ya zakulo na hikima ba, yace to sai fashe da kuka. Domin Allah subhanahu wata'ala ce suratul ankabut da ya bayani, yace wa tilkal amsalu nadribuha linnas, sai ce wa ma yaqiluha illa alalimun, wayannan misalai da muke bugawa, muna buga su ne ga mutane amma babu wanda yake hankalta sai mutane masu hankali. Yake ta, to in bai gane ba zai dauka shi a cikin mahaukata yake. To kenan ashe daga cikin abin da zaka mora a karatun sira, da kowane darasi da zaka karanta ya zamo kana kula, kana ta'ammuli, gaba kaza me ya kamata a koya a cikin ta, gaba kaza me take nuni zuwa gare shi da sauransu. Ina so za mu kafa ka'ida in kun amince. Daga yau duk wanda wayarsa ta ƙara ana darasi, to wannan wayar ta zama sadaka ga wannan masallaci, ga masallacin. Yawwa, kun amince da wannan? To daga yanzu duk wanda ya shigo mana da waya ta ƙara, wannan wayar sadaka ce, a saka ta a susun masallaci a saifetir daga yau insha Allah ta'ala. Kuma za a tabbaka wannan a aikace. Yawwa, ko ladanin masallaci ne ko limamin masallaci, wayarsa ta ƙara, to wannan mun sadaukar da ita ga masallaci. In ma ba za a sai masallacin fetir ba, a sai da ta sai mahutai a kawo. Amin. Yake cewa wastikhlasad durus wal ibar, kuma ya zama an tsamo darussa da kuma wato ainihin abubuwa na la'akari. Abubuwa na la'akari, ibar jam'i ne na ibra, al-ibratu shine izna. Yace wala siyama fi hadhal asr, malin yace musamman ma a cikin wannan zamanin namu, alladhi ishtaddat fihi ghurbatul islam wal muslimin, wanda ba kuntar musulunci da musulmi ta tsananta a halin yanzu. Ya inganta hadisi, bada al islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada, musulunci ya fara yana bako kuma sai ya koma bako kamar yadda ainihin ya riga ya soma. Abun mamaki abinda ya zamo ma'lumu min addini bi darura, abinda ya zamo lalle mutun ya san shi a cikin addini badahatan. To amma sai ga in kai shi ka zama abun kallo a wajen wayansu mutane, ka zamo bako kai a matsayinka da wanda kake so ka dabbaga shi, musulunci ma ya riga ya zamo bako, ta yanda yanzu abun bakin ciki da takeici akwai wanda za ka ga musulmi ne, dan musulmi idan ya fita kasashen Turai bai so ya nuna shi musulmi ne. Kar a dauka cewa ba kauye ne bai waye ba, saboda haka zai iya zama da arna su yi zaman awanni lokutan sallah su wuce, ba zai tashi yi sallah ba, kana dauke cewa ba gidaje ma'ana musulmi. To yanzu ba kuntar musulunci da musulmi ta tsananta a wannan duniya tamu. Yace wa kathurat alaihim hajamatun sharisa, kuma farmakoki masu muni suka tsananta ainihin akan musulmi. Hajamat jam'i ne na hajma, ma'ana farmaki, sharisa masu muni. Yanzu in ka duba duk duniya, wallahi farmakin da ake kaiwa musulunci ake kaimawa, musulmi ake kaimawa. Idan ka ji ana kururuwan yancin dan adam, to ka tabbatar da cewa wallahi ba musulmi ake nufi ba, wayansu mutanen daban ake nufi, shafafu da mai, wa illa zaka ga an zubar da jina nan daruruwa ko dubannin musulmi. Amma wallahi la yuharraku sakinan sakinun, ba za a taba motsa wani abu da yake shiru ba. Karamin misali yanzu abin da yake faruwa a Afrika ta tsakiya, aka fito ga daga aka nuna cewa musulmi da musulunci ake yaka. Wani musulmin a can aka haifi babansa, amma yau an kore shi, an nuna ba dan kasar bane ba. Wani ma kawai labari ke ji shi dan kasa kaza ne, amma bai san garin da yake ba, bai san jihar da yake ba, amma dai bai da zabi ya bar kasar, kuma har yanzu ba abin da aka yi. Wallahi da wata kasa ce a yau ta musulmi tace za ta kore arnan kasar, wallahi ba ta isa ba, bata isa ba, duniya za ta yi ta akanta a ce kowa sai ya koma ya zauna mazaunarsa. Amma yanzu gashi nan ba abinda akai, kuma ba abinda za a yi, koro su ake, kashe su ake ta yi, saboda me? Saboda musulmi ne. To kaga kenan wannan magana da malaka yake faɗa ta gaskata, hari ko in ce hare-hare da ake kawo musulmi wanda suke wato ainihin masu tsananin muni. Yace wa ma yuwajihu bihi hadha din, da kuma abinda ake fuskantar wannan addini na musulunci da shi, min ittihamatin batila, na daga tuhumomi na ƙarya. Yanzu wai har ya kai akwai kasashen da suka yi dokoki ba a yadda ka zo ka karanta ayoyin jihadi kai bayani akan su ba, kai tahlilin su. Wannan shine ma'anar ta'addanci. Kuma sun kasa gane cewa ayoyin jihadin na shekara nawa akai ana kan dasu, bai komai ba. To amma zalunci da duniya take shine ke har zuka mutane ana abubuwan da suke ba daidai ba. Karanta ayar jihadi ba wai aka fara ba, shekara 1400 ake karantawa. Amma ina kaji an kai farmaki, ina kaji an kai kaza. Saboda haka maganar ita ce kawai a dawo akan daidai, shikenan sai a sauna daidai. ina fata mun gane. Saboda haka za a ga yanzu tuhumomi ake wa musulunci. Yanzu ba wani dan ta'adda a duniya sai wanda yake da sifa ta musulmi. Ni dai har yanzu in ma an yi banji ba ban san wata kungiya a duniya da aka yi mata tambari yar ta'adda bace wadda ba ta musulmi bane. Na'am, ba ma shakku akwai musulmi da suke abubuwan da ba haka addinin musulunci ya tsara ba. Addinin musulunci bai yadda ka je ka kaima wani farmaki, ka je ka kashe wani, ka je ka lalata doki wani, ba mai yadda da wannan ba. Musulunci bai yadda da wannan ba. To kaga abin da ya kamata a fahimci, wannan abin da wayannan suke yi ba shine musuluncin ba, ba musuluncin yazo da shi ba. Kamar yadda zaga wasu na wasu addinan, addinin Kiristanci, addinin Yahudanci, sai ka same su suna ƙarya suna yaudara wanda ba wannan addinin yazo da wannan ƙaryar da yaudaran ba. Su masu wannan addinin ne suka lalace suka yi. To haka nan su ma masu da'awar musulunci, wasansu masunsu marasa tarbiyyar musulunci, su suka lalace suka yi wannan abubuwa, ba shi addinin ne yazo da wannan, ba shi koyar da wannan abin ba. Ma da yake cewa fal muslimuna, su musulmi, ahwaja ma yakununa, wato mafi tsananin bukatu wadda suke kasancewa, min ayyi waqtin mada, sama da kowane lokaci da ya wuce, ila al'audati sahiha, zuwa ga ingantacciyar komawa, ila dinihim, zuwa addinin su, watta masuki da kuma riko, bi thawabitihi, da tabbatattun abubuwan da addinin yazo da su. Kenan yanzu musulmi sun fi tsananin bukatuwa zuwa ga komawa zuwa ga addini na kwarai, addinin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo da shi. Za ku iya gane illar kirkirar abubuwa da sunan addini wanda ba addinin ba. Wallahi ba tsayawa suke zango ɗaya ba sai sun tsallaka zanguna. Yanzu za ku dinga jin waɗansu wanda suke musulmi ne, suka samu zamewar kafa, suka kama waɗansu tafarkai wanda ba addini ya zo da su ba, za ku ji irin kalmomin da suke furtawa a cikin bakunansu. Abin bakin ciki da takaice, shekaran jiya naji hansar ɗin wani yana waka, Allah shiryar da shi, ya ambaci sunan wani mutum, wai shi ne wato ainihin baban, a'udhu billahi, baban Allah, ko baban baban Allah, wata magana mai kama da haka. Kuma da sunan addini ake wannan, inda za a yi maka tambaya wanda amsa ɗaya take bukata, me ya kai wannan mai furta wannan zuwa ga wannan kasassaba, sai ka ce kauce ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shikenan, ba wata amsa da ta wuce wannan. Ba wani wanda yake akan koyarwar manzon sallam da zai kalli dan adam mai sifanta shi da cewa ya kai Annabi, kuma yafi Annabi, kuma a ce Allah ne, kuma a ce yafi Allah. Wallahi ba wanda zai kasance a bisa koyarwar manzon Allah ya iya furta wannan, ko ya kudurta wannan, ko ya dada wannan. To saboda haka shikenan a yanzu musulmi suka fi bukatuwa zuwa ga komawa su yi riko da tabbatattun abubuwa wanda addinin musulunci yazo da su, wata tubiki ta alimihi, da kuma wato aiwatar da koyarwarsa, fi waqi hayatihim, a cikin rayuwarsu. Ma'ana ba wai mu bige da karatun a littafi ba, ƴan uwa, kullun abinda zai sa mu ci nasara, abinda muka karanta a cikin littafi, to a ganshi a waƙi'in aiki, a ganshi a cikin ayyukan mu, a ji shi a cikin maganganun mu, aqidan mu, ibadan mu, mu'amalan mu, ladubban mu, da dukkan ɗabi'un mu. Haka ya kamata a ga wannan abubuwa aikace. Malin yace wasiratun nabawiyya, sira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, hiya tarjamatul amaliyya, ita ce fassara a aikace, li hadha ad-din, ga wannan addinin. Ma'ana idan kana so ka sanya fassara addini take a aikace, to karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa. Yace faqad kana sahibuha, tabbas ma'abucin wannan sira alaihi salatu wassalam, wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi, huwa man sana'ahu Allahu ala aini, shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya san'anta shi a bisa kulawarsa. Ala ainihi shine ay ala mar'an minhu walitusna'a ala aini, domin ya zamo an san'anta ka a bisa kulawarmu. Tajri bi ayunina, tana gudana a bisa kulawarmu. Anan ayin abin da ake nufi shine al-inaya war riaya. Wa wasafahu bi qawlihi ta'ala, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta manzo sallallahu alaihi wasallama da fadarsa, yace wa innaka la'ala khuluqin azim, tabbas kai kana akan manyan manyan dabi'o'i, ma'ana dabi'o'i nagari abun koyi. Mun sha fada cewa da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ko a kirar jikin da Allah ya masa, ko a wani abu daga cikin dabi'o'insa wanda ya so mai kafin ma zuwan wahayi, da akwai masa ka tsinke masoka wanda za a soke shi ko a bata shi, to da magauta sun cika duniya da waƙe-waƙe da rubuce-rubuce, to amma babu masa ka tsinke. Ku duba lokacin da Ummu Habiba ƴar Abu Sufyan nana Ramla, lokacin Abu Sufyan yana sarkin Makka kuma yana daga cikin magauta na kololuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ummu Habiba ta yi hijira ta je Habasha, sai mijinta ya rasu a can. Aka sanar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, sai ya ga to abinda ya kamata yayi ya saka mata sakamakon hijirarta shi ya aure ta, ya kwantar mata da hankali. Bazawara ce, mun fada a munasabobi da dama, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk aure-auren da yayi mun sani budurwa dai tal ya aura, duk wanda zai aura zawarori ne, ko dai dan tausaya mata, ko dan jawo danginta zuwa ga addinin musulunci, ko dan wata hikima ta zamantakewa. To a lokacin da aka kaiwa Abu Sufyan bayani cewa manzon sallam yana so ya aure Ummu Habiba, me kake gani? Sai yace ai ba su dauki kamar sa zai nemi aure a hana shi ba, kuma baya cikin musulunci a lokacin, magaucin musulunci ne. To amma babu wata masoka da ya sai soki manzon Allah da ita. To amma kuma san yanzu mu aka san da muke samu abin da yasa addinin musulunci ya samu matsala, sai ka samu matsalolin daliban ilimi da malamai sun fi naga magarin mutane yawa, rashin gaskiya, rashin cika alƙawari, karaman magana, gulma, gutsuri-tsoma, sai ka samu sun tattaru karkashin daliban ilimi da malamai. To kaga sai ka cewa to ashe kila addinin shine haka, tunda wancan malami ne, limami ne, alaramma ne, anaka Allah ne, ya sayyidi ne. To amma sai aka samu halaye mara sake a wajensa. To yanzu wanda yake ga magarin mutane, wanda yake farar hula, shi kuma me ake jira yayi? To saboda haka ashe kenan sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita ce tarjuma wanda yake ainihin takarrara a bisa rayuwa ta musulunci. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan cewa manzon sallam dabi'o'insa masu daraja ne, manya-manya ne. Yake ta wa Aishatu radiyallahu anha, lana Aisha Allah ya kara mata yadda, yayin lamma su'ilat an ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da aka tambaye ta dangane da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ajabat bi kalimatin mukhtasaratin jami'a, sai ta amsa da wata kalma takaitacciya wadda kuma take shakun dumta dunkule komai. Sai ta ce kana khuluquhul qur'an, dabi'unsa sun kasance shine alqur'ani. Ma'ana idan kana so ka san me dabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, je karanta qur'ani, duk abin da ka gani to shine arifin dabi'arsa. Malam yace fasiratun nabawiyya, sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maidanur rahbun, fage ne wanda yake mai fadin gaske, lidurusil amaliya, a bisa darussa na aikace, wal mumarasatil fi'iliya, da kuma gogayya ta aiwatarwa, li hadha din, na wannan addini. Fahiya mazijun, ita sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cakuɗe take, bayin hayatihi sallallahu alaihi wasallam, tsakanin rayuwa ta manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi, rasulan a matsayin sa na manzo, wa qa'idan a matsayin sa na jagora, wa insanan a matsayin sa na dan adam, wa bayna hayati ashabihi da kuma tsakanin rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum, Allah ya yadda da su, atba'an a matsayin su na mabiya, mukhlisina masu tsarkakewa masu yi don Allah, wa a'wanan kuma a matsayin su na masu agazawa masu taimakawa, mutahabbina masu ƙaunar juna da san juna, wa junudan a matsayin su na runduna, munadilin masu yin ɗauki ba daɗi. Yanzu dan Allah mu ɗauki wannan gaban, a awanan mutahabbina, to dan Allah mu jinjina kanmu, masu taimaka ma juna, masu ƙaunar juna. Dan Allah akwai taimakon juna sosai a tsakaninmu, akwai ƙaunar juna sosai a tsakaninmu. Kaga dole ne mutum ya kalli wannan. Galibi idan kaga alaka ta yi ƙarfi, to sai ka samu ƙarshe tsakanin mutane ne ɗayan biyu, ko dai talaka da talaka wanda ba mai iya amfana ma kowa, ko mai kuɗi da mai kuɗin da kowa ya fi ƙarfin abun. To amma dai ta ɗore sosai tsakanin talaka da mai shi, wanda kuma talakan nan zuwa za a yi karɓo, ta wannan fa sai an kai ruwa rana. Wa ƙalilun mahu, ta wani mai wa'azin Tirmidhi, wa ƙalilun ‘yan kaɗan ne mahun babu su. To saboda haka dai in muka kalli wannan sifa ta sahabbai, Allah da kansa yake cewa ashiddau al-kufari ruhamau bainahum, masu kausasawa ga magautan addini, amma kuma masu tausaya ma juna, masu jin ƙan juna, masu son juna. Sira cike take da irin waɗannan misalai. Iyakar abubuwa da ɗan adam zai iya yi a yanzu, to shine matsayi na musawat. Kyautatawa tana da matakai guda uku. Akwai al-muwasat, akwai al-muwasat, al-musawat, al-muwasat, al-ithar. Al-muwasat shine ka yalwata ka baiwa wanda bashi da shi, shine al-muwasat. Al-musawat shine ku yi daidai da daidai kai da shi a cikin mallakarka. Mataki na ƙarshe ne al-ithar, kama fifita shi a kan kanka. Don Allah aje maganin ithar, aje ma'anan musawat. Yanzu muwasat nawa ne suke yi? Ku kalli lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin muhajirun da ansar. Kun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da kuma Sa'd ibn Rabi. Mai Sa'd ibn Rabi ya kira Abdurrahman ya ce, to ka zo ga dukiyata, zan kasa ta biyu daidai in baka rabi in rike rabi. Ina da mata guda biyu, zan kira su su fito ka gansu ka kalli wacce ka fi so in sake maka ita ta idda ka aura. Idan kun duba a wajen dukiya sai yayi musawat, a wajen iyali sai yayi ithar. Wanda mu yanzu ka iya musawat a wajen dukiya, amma da wahala ma kai a wajen mace balantana kai ithar. Dukiya yace zai raba biyu ya bashi, amma matan nasa bai ce zai sake masa ladan noman taje ta idda ya aura ba. A'a, su fito ko da je aka kawo amarya idan ita yake so, to shikenan ya sake ta taje ta idda Abdurrahman ibn Auf ya aura. Allahu akbar. As-sabiqun as-sabiqun. Sai yace barakallahu laka fi malika wa baraka laka fi ahlika lakin dullani ila suq. Yace Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka, bana bukata ko kwandala. Allah shi maka albarka a cikin iyalanka kar ka sake su ni dai nuna mu hanyar kasuwa. To idan kuka duba wato an samu macin. Ga dattaku a wannan bangare ga rashin kudi a wannan bangaren. A yanzu idan aka san cewa za kai muwasat ba ma muwasat wallahi ka shiga uku. Inda zaka gane wannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda karamci sai kai karshe dattafar da manzon Allah ya sako idan an ganta an yaba duk wanda ce ka kiyama yakin Allah wannan tafafi sun yi kyau to manzon Allah yana shiga gida zai kwabo sai ya ce akai masa yanzu ma wani limamin juma'a ya gwada ka shiga uku wallahi a yau dai kai sabon dinki wani daga cikin mabiya ce a karamaka Allah kai wannan shidda ta yi kyau aikin ya yi kyau ka je ka aiko masa da ita to shirya gobe ma akwai wani zai zo wallahi sai dai ka tafi tsirara Allah jikin Malam Abubakar Gumi ya fara wannan to amma shi mataki aka dauka akwai wanda suka fara yin malam haka Allah jikin sa da gafara Malam Gumi a rayuwarsa in yi sa riga mai kyau in yi fito da ita aka ce malam wannan dinkin yayi kyau to yana shiga zai yi koma ita to da yayi wannan kusan so ɗaya ko so biyu yan fada suka ce to wallahi daga yau duk wanda ya sake ganin malam da wata riga ya ce tayi kyau zai ji a jikin sa zamu dauki mataki akan sa sannan ka zama lafiya to su sahabbai da suka yi wannan suka ga manzon Allah ya fara bara ba wanda ya sake ce manzon Allah tafafin sai kyau domin na farko zai ji nan manzon Allah ya masa kyauta ki karba sannan kuma ai albarka ne manzon Allah ya sa tufa ya baka tufa da tsotsi gumin sa mai albarka rububi zai akan ta to amma kuma zaka ji nauyi manzon Allah yana son tufa ka zo ainihin ka yaba ya baka daga nan mu sake yin wannan to saboda haka kenan sai ya zama an samu daidaito a rayuwar ga dattaku sannan kuma ga wadatar zuci malaki ta fajama adiwanu sira sai diwani nasira ya hada bainal masdari wat tatbiq tsakanin matsotsa da kuma aiwatarwa ma'ana ita sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan tayi maka bayani a bisa gaskiya to sai ta zo maka da misalin kuma wanda suka yi gaskiya aikace idan ta zo maka da bayani na kyauta to kuma sai ta zo maka da misalai na kyautar ga sunan aikace ba wai haka za a din karanta maka labari ba misalai ba to ita sira duk abin da za ta baka labari kuma sai ta nuna maka shi aikace shine wato tsakanin matsotsa shine masdar magangara wat tatbiq da kuma aiwatarwa wal uswatil hasanati wat tarbiya kuma take hadawa tsakanin babban wato ainihin abun koyi kyakkyawa da kuma tarbiya ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine abin koyi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kun ga Allah sai ya ce fi rasulillahi bai ce fi af'alihi ba bai ce fi aqwalihi ba sai ya ce fi a dukkan rayuwarsa ga komai abun koyi to shi sanya ko gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ta tambihi baya shiru sai yayi ainihin tambihi akan ta hakanan sahabban sa suke ku duba sayyidina Umar lokacin da yake kan gadon sa na ajali jini yana zuba akwai bin sa wani matashi yazo gaishe shi yazo dubiya amma tufafin sa suna jan kasa sai yace ya shab irfa izaraka fa huwa atqali rabbik wa anqali thawbik ya kai wannan matashi ka daga tufarka ta daina jan kasa domin wannan shi yafi nuna jin tsoron Allah kuma shi yafi tsafta ga tufarka ma'ana su sahabbai koda akan gadan rashin lafiya idan suka ga dama ta wa'azi ba sa wasa da ita sai sun yi wa'azi to amma kila da ni ne ko kai mutun yazo ya duba mu sai mu ji kunya to ce kan to ya zo mana wannan karimci ya mutunta mu kila ba zai so wannan fadakarwa ba sai a ja baki a yi shiru to amma su tunda sun tsotso daga matsotsa ta ƙarshe to haka ainihin su ma rayuwar su take yadda aka tafiyar da su haka suke tafi kadda ainihin su ma wanda suke mabiya gare su amin sai ce fattaujihatuhu yace fuskantarwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa aqwaluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma zantuttukansa sallallahu alaihi wa sallam wa af'aluhu da kuma ayyukansa masdarun wa tatbiqun matsotsa ce ma'ana wuri ne da za a samu ilimi kuma a aiwatar da shi shine masdarun wa tatbiqun li hadha din ga wannan addini ma'ana kaman dai a ce a zo a jikin allo ina wanda ake so a koya musu kwallon kafa sai a zo a rubuta musu ai musu misali ga wurin zura kwallo ga yadda ake idan an kasa mutanen mai suna kaza zai tsaya kaza waje kaza mai suna kaza zai tsaya waje kaza idan an tsillo bal to na waje kaza shine mai hurumin tare ta in bata wuce area kaza ba duk ga muku wannan allo to sai a ce to a zo a shigo fili a nuna aikace kuma ma'ana abin da ke haka sira take idan aka koyar da kai to kuma sai a nuna maka a aiwace ya zaka yi domin kila akwai abin da za a iya koya maka da baki amma in an barka ba za ka yi aiwatarwa ba to amma ita sira a faɗa maka kuma aikata ka gani kuma ka aikata in kai daidai ai shiru in kuskure a gyara ma sai ya ce kama kana sallallahu alaihi wasallam kaman yanda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance uswatan hasanatan li hadhihi al-umma abin koyi kyakkyawa ga wannan al'umma wa hayatuhu ma ashabihi yace kuma rayuwarsa da sahabbansa darsun maidaniyun darasi ne shi ma a aikace in ka ce darasi maidani ma'ana ba wai darasi na gaban allo ba darasi wanda za a ji a yi shi a aikace maidani fili shi ne darasi maidani darasi da za a ji a ɗabbaka shi a aikace kowa ya gani litatbiqi hadha ad-din a wajen ɗabbaka wannan addini ala ardil waqi a wannan ƙasa tamu wadda take wato ainihin tabbatacciya malan sai ce wa qad tawakhaina tabbas mun nufata fi jam'i maddati hadhal kitab a ainihin madda ta wannan littafi madda shine kaman ka ce sunadare ma'ana abinda littafin ya kusa shine maddatul kitab malan ya ce to mun nufa a wajen tara abinda wannan littafi ya kunsa me muka nufa yace al-i'timada dogaro alal masadir al-asliya abisa matsotsa ta asali asalin masdar an yi ishtiqaqi daga sadara la nasqi hatta yusdira ar-ri'a sadara ya gangara masdar magangara ma'ana su larabawa duk inda wani kogi yake to ana kiransa masdar wurin gangarawa da dan adam da dabba kowa zai gangara dole sharuwa ya fito to shi yasan ya ake ambatan duk wani abin da ya zamo sai an bukace shi an koma zuwa garin shi a ce masdari ne yanzu ka iya kiran wani mutum ka ce ai wane masdari ne a cikin mutanen sa ma'ana yadda za a bukace ruwa sai an je an sha to shi ma sai an bukace wasu abu an je gunsa to shine ainihin abinda malam yake nunawa anan yake cewa wato mun yi nufin al-i'timada dogaro alal masadir al-asliya abisa matsotsai ko magangarai na asali lisiratin nabawiyya ga sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana duk lokacin da kake so ka samu tataccen ilimi tabbataccen ilimi to karka ce zaka dosano agun wanda ya dosano kai ma ka koma a asalin abun ka cirato domin duk lokacin da abu ya zamo hawan hawa to sai a iya samun ragi ko kare to shine abin da malai ke nufi zaka iya samun littafin sira wanda shi ma a wajen wane ya kalato kuma shi ma wane kila a wajen wane ya kalato sai ka samu wajen hawa uku to abin da malai ke nunawa anan mun tsallaka ma'ana shi da kansa ya tsallaka zuwa ga littattafai na asali na sirar wanda suke abin dogaro wanda ainihin da su aka yarda yace bil idafati tare da kare ilal ifada wato na nemo fa'ida na amfana min ba'dil kutubil mu'asira tare wato ga wayansu tattafai na zamani al mutakhassasa ko al mutakhassisa wanda ya zamo sun keɓantu ko an keɓance su a ɓangare na sira ma'ana malam yana nuna cewa duk da mafi yawan abin da zamu karanta a wannan littafi sai da ya koma asalin sa ya zo da shi to amma kuma ya amfana da waɗansu littattafai na zamani da aka rubuta ma'ana a cikin waɗannan ƴan shekarun ana cewa kam taraka salif lil khalif ko asabiq lil lahiq kam taraka sabiq lil lahiq da yawa wanda zai wuce zai rage wani abu ga wanda zai biyo bayan sa al'adar ilimi kenan shi yasa su magabata sai ka ga mutun daya dalibi yayi karatu a wajen mutane 50 dari dubu ma yan sai ka ga malami a lokacin da sai je 40 hadith a wajen malamai 50 manufarsa duk kowane malami ya fassara masa wannan hadisi kila zai ji wani bayani a gun wannan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba zai samu wata fahimta a wajen wancan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba to sai ya dunkule wannan fawaid gabaki daya to kaga irin wannan idan zai tashi sharhin wannan littafi to za a samu fa'idodin da sai ka hada malamai da yau kai samun su to shine abinda malam yake nufi anan akwai littattafai wanda aka rubuta a yanzu sun rairayo abubuwa da dama sun hade su wanda kai ma sai dai ka dauka ka amfana yace wa ala ra'siha to yana daga cikin na kan gaba na lokacin nan na yanzu wanda yake nufin ya amfana da su kitabu littafin asiratun nabawiyya fi daw'il masadir al-asliya ma'ana wannan malami yayi littafi sunansa al-doktor Mahdi Rizqullah yayi littafi ya samu suna as-siratun nabawiyya sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama fi daw'il masadir al-asliya a cikin haske na matsotsai na asali ma'ana masadir na asali su suke haskakawa ga wannan littafi nasa sai yace was-siratun nabawiyyatu sahiha da kuma siratun nabawiyya sira ta manzo sallam ingatacciya lidduktur akram diyaul umari wannan kusan yana daga cikin malamai da muka ruska a jami'ar islamiyya asalin sa malami ne iraki ya littafi da mujalladi biyu as-siratun nabawiyyatu sahiha wato sira ta manzo sallam ingantacciya wanda ya bi dukkan asani da ya musu dirasa irin ta malaman hadisi duk wani isnadi da aka samu ko inqita'i ko aka samu shadudi ko da'af to ko dai ya ki kawo shi ko in ya kawo ya ishara akan ainihin raunin sa to haka ya bi ya rubuta littafin sai na nan mujalladi biyu sai ya ce wasiratun nabawiyya da kuma littafi mai sura mai suna siratun nabawiyya ardu waqa'i wa tahlilu ahdaf ma'ana bijiro da abubuwa da suka faru da kuma yin filla ga wayansu abubuwa da suka auku lidduktur Ali Muhammad As-Sallabi da kuma waqafatun fi ghazwatir rasul ma'ana wasu abubuwa da ya kamata a tsaya a fahimce su a cikin sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama li shaykhina doktor wato na babban malamin mu doktor Muhammad bin Abdullah Zarban Al-Ghamidi da yawan ku sun riga sun san shi wanda shine shugaban daura ta Najeriya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya wa fakahu Allah ta'ala yace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu Muhammad Thani Umar bin Musa yarbu Dr. Thani Umar yarbuta wannan littafi shi daga watan Safar 1429 ga shi watan Safar din a hijira kai hijira wato ma'ana shi daga watan Safar hijira na da shekara 1429 wanda ya dace da 13 ga watan February 2008 a birnin Kano Allah subhanahu wataala ya tsare ta to wannan mukaddima ce muka karanta mu shigo karatun ba sai yanzu ne za mu shigo karatun mu sani ba da lokaci a iya shiga ko kuma babu lokaci sai dai mu takaita lokaci ya riga yayi ko to insha Allah ta'ala ƴan uwa za mu takaita anan abinda nake so na ba mu shawara don Allah tunda dai mutane suka bada hadin kai suka sani ta fannin daga cikin dabarar da dalibin ilimi yake yi idan aka yi karatu kana zuwa kafin ka kwanta dauko karatun nan tiryan tiryan a nitse kana bi kana kallo da fensirinka a hannu duk wata kalma ko jumla da ba gane ba sai ka ja mata layi karkashin ta idan ka kai karshe sai ka sake kamowa ka sake biyowa a cikin zuci kana bi dake dake wala Allah can da ka kasa ganewa karshe sai Allah ya buda ma in baka sake ganewa ba dai shikenan ka tsallake shi kai karshe in kai wannan kamar su uku to insha Allah wannan darasin ya zauna cikin gwalwarka da wannan sai kaga cewa ka tara ilimi mai yawa na'am wato rundula masu dauki ba dade munadilin masu yin dauki ba dade ai dai in bahaushe ne kace masu dauki ba dade ai shikenan ma'ana har in ka dauka kai gaba to sai dai ainihin sawun kai kai ba dadin ka sake dawowa saboda baka ji da dadi ba shine ma'anar dauki ba dade to saboda haka fata na don Allah mutane su dinga bibiya karshen Allah ya taimaki mutum bayan mun kammala din sai kaga cewa shi ma zai iya zuwa ya koyar da wani abinda muka yi daidai dace ne daga Allah subhanahu wataala muna fata Allah ya ba mu ladar abinda ya zama mun kuskure gajiyawa ce daga garin da kuma shedan muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته